بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 29 ga watan Safar shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 13 ga watan Satumba shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wanda aka fi sani da suna dandali da ke nan tudun wada zaria a Nigeria inda muke gabatar tafsirin alqur'ani mai girma wannan darasi insha Allah shine darasi na 37 daga cikin darasan tafsirin suratul qasas Allah ubangiji ya sa mu dace a darasi da ya gabata mun karkare karshen wato kissar wannan bawa kangarare shine karuna wanda Allah madauki sarki ba da labarin sa da abin da yayi na girman kai da kuma sakamakon da ya gamu da shi a ƙarshen rayuwarsa za mu tashi kai tsaye inda Allah yake cewa a aya ta 83 tilka daru al-akhirah karwa kala bismillah
a'udhu billahi as-samil 'alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين
نعم الله مدوكي سركي كيتوا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة وشنن جدا لاهرة جدا نكرشي نجعلها الله يتي منا سنة ونن جدا منا تانا جيشي للذين لا يريدون علوا في الأرض saboda waɗanda ba sa neman ɗaukaka a bayan ƙasa wala fasada kuma ba sa neman ɓarna a bayan ƙasa wal aqibatu lil muttaqin kuma ƙarshen al'amari yana kasancewa ne ga masu tsoron Allah wannan aya ita ce farkon abin da ake kira da suna wato conclusion ƙarshen rufewar sura an riga an gama da kissar Karuna dama mun faɗa a can baya cewa a surar ta dauke da kissoshi ne muhimmai guda biyu kissa Annabi Musa da irin fafata wanda suka yi shi da kafiran zamanin shi su Fir'auna da mazowansa wanda Karuna ɗaya ne daga cikin su da kuma sai Allah ya ware shi Karuna aka buga misali da abin da yayi na girman kai da ganin cewa shi isasshe ne saboda arziki da Allah ya bashi ya dauka yafi karfin kowa yafi karfin doka Allah to Allah ya masa hukuncin da muka ji na fa khasafna bihi وبداره الارض اكا روسا gidanshi da shi da abin da ya mallaka aka masa girgizar ƙasa ƙasa ta koma ta rufe shine Allah ya ce tilka darul akhirah wannan gida na lahira wancan gida na lahira wato aljanna kenan alqurtubi yake cewa wannan cewa da akai wancan aka nuna da al isharatu ila al ba'id yazo ne ala wajhi ta'zim والتفخيم لشأنها أن يكني دن أجرم مع الأمر الجنة كما دن أكمب مشأن انت ينا نفهم وچن جدن الجنة تلك الجنة التي سمعت بذكرها كاغ الجنة نن ود كجعنا تأمبتن تأورا ريد بند 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 أشكي القرآن تو إتن نن أكي مغانا أكي أنا Ibn Kathirin yake karawa da cewa Allah madaukakin sarki anan yana magana ne akan gidan aljanna da ni'imar ta matabbaciya wanda ni'ima ce yace la tahulu wala tazulu wanda bata kaucewa bata karewa ita ce ad-darul akhirah, shine ad-darul akhirah, wato gidan da Allah madauki sarki ya bada labari a cikin alqur'ani a wurare daban-daban, da kuma wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a hadisi mabambanta. Asali wato ya kamata ya zama gidan lahira, ana nufin gidaje ne guda biyu, domin wasu ayoyin sun zo da bayani akan cewa gidaje ne guda biyu, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, wasu hadisi sun zo da magana akan haka din. To amma anan an ware aljanna aka ambace ta domin ita ce gida na gaskiya, da aka ce mata ad-daru, wato mazauni, mahallus sukna, kamar da Allah yake cewa lahum fiha lahum darus salami inda rabbihim, ko haka irin fadin Allah, lahum darus salami, na'am lahum darus salami inda rabbihim, haka wala ni'ima darul muttaqi, da ire-iren su. Kaga ita aljanna ce ta zama gida, amma wuta ba gida bace, gidan sarka ne, kamar yadda misali gidan yari ai ba gida bane, wurin wahala ne, ko Allah ka tsare mu. To amma ana ce mishi gida tajawuzan, ana tajawuzi a ce mishi gida, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kira ita kanta wutan da gida tajawuzan, kamar yadda Allah yake cewa wa halu qaumahum daral bawa, sun shigar da mutanen su gidan bala'i, daral albawa shine wato tsiya da fitina, Allah ka tsare mu, a cikin suratul Ibrahim kenan. To ita aljanna tana da sunaye irin waɗannan, a ce mata darul muttaqin ko darus salam, saboda gida ne na gaskiya. Al-akhirah da aka ce mata al-akhirah, na ƙarshe, ya'ani ad-da'ima, gida madawwami, wanda babu gida a bayansa, wanda babu wani gida a bayansa, sai yake ce mata al-akhirah. Allah ya ce naj'aluha, muna sanya ta, wato ma'anar sanyawa anan ai hiya muhaddara hasriyan li ajli al-muttaqi, gida ne wanda aka tanaje shi, aka kawata shi hasriyan, kamar ka ce exclusively, wanda su kadai aka tanadar mawa, masu jin tsoron Allah, masu takawa, Allah ka samu cikin su. Babu wani wanda bai da imani da zai samu wannan mukami, Allah ka samu dace. Sannan Allah ya ce lilladhina la yuriduna uluwan fil ardh, wanda aka tanadar mu wannan gida sune nau'in mutane waɗanda la yuriduna uluwan fil ardi, ba sa neman girman kai da ɗaukaka a bayan ƙasa. Wato la yuriduna anan kinaya ce akan la yaf'aluna, ba sa aikata aikin da zai nuna girman kai da jabberanci a bayan ƙasa, ba sa nufin haka a zuciyarsu, ba kuma a ganin haka a ayyukansu, ba sa cikin jababira. Sai Ibn Jubair yake cewa al-ulu fil ard huwa al-baghy fil ard, abinda yake nufi da al-ulu, la yuriduna uluwan ay la yuriduna baghyan fil ard, wanda ba sa neman wato ta'addanci ko kangara a bayan ƙasa, kamar yadda Allah yake cewa summa arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubinin ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin, kaga su din ne dai su Fir'auna da su Hamana da Karuna. Allah yake cewa sa'an nan muka aiko annabi Musa da ɗan uwansa Haruna da ayoyinmu da kuma hujjoji mabayyana, muka aiko su zuwa ga Fir'auna da shi da jama'arsa, sai suka yi girman kai, suka zama mutane ne masu neman ɗagawa a bayan ƙasa. Wannan girman kai da ɗagawa su ne Allah yake bayyana mana cewa ya tanadi aljanna ga waɗanda ba sa irin wannan girman kan, girman kai wanda zai hana ka karɓan gaskiya, girman kai wanda zai sa ka yi kafirci, wanda zai sa ka ƙaryata annabawa, ka ƙaryata shari'arsu. Duk wanda yake da irin wannan girman kan, ba dan shi ake tanadin aljanna ba. Shi yasa za mu ga cewa Allah yana siffanta bayinsa na gargari, bayinsa mutanen kirki, Allah yana siffanta su da cewa ba su da irin wannan siffa. Kamar da Allah yake cewa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, Allah yace da kuma bayi na Allah ubangiji mai rahama, wadanda ke tafiya a bayan ƙasa a natsi, ba sa tafiya ta alamar nuna girman kai, suna taka ƙasa ko suna hura hanci ko suna takama akan ababen abubuwan hawansu kamar dabbobi irin dawakai ko kamar abubuwan hawa na zamani irin motoci ko babura, ba sa tafiya ta takama sawa'un a ƙasa suke ko akan abun hawa. Allah ya ce wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kuma koda wawaye sun musu wani zance mara dadi sai su ce musu mu muna zaman lafiya ne ba ma neman fitina. Zaid dan Aslam Allah ya mishi rahama, wani malami cikin tabi'a yake cewa na nemi tafsirin wannan aya ta ainihin wato wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna, afwan, wannan aya ta tilka darul akhira naj'aluha lil ladina la yuridu ulwan fil ardi, yace na tambayi iltamasu tafsir hadhihi al-ayati falam ajidhu inda ahli, na ta tambayi malamai ko suna da wani karin bayani game da ma'anar wannan aya, yace ban samu wani karin bayani a gun wani malami ba, yace sai da nazo na kwanta bacci sai wani mai magana yazo cikin bacci sai yake ce mini waɗanda ake nufi su ne alladhina la yuriduna an yufsidu fil ardh, waɗanda ba sa nufin su yi barna a bayan ƙasa. Ibnu Jarir shi ya kawo wannan asari a cikin tafsirinsa. To bangare na farko kenan, la yuriduna uluwan fil ardh, sai Allah ya ƙara ya ce wala fasadan, kuma ba sa nufin barna. Al fasad shine duk wani abu da mutum zai yi na ɗaukan haƙƙin wasu mutane ba bisa gaskiya ba, ko duk wani aiki na ɓarna a bayan ƙasa, kamar yadda muka tattauna a baya game da al-fasad, in za a yi tunawa. Har ila Ibnu Jarir ya ambata daga Sayyidina Ali radiyallahu anhu, Sayyidina Ali yake cewa innar rajula la yu'jibuhu min shiraki na alihi an yakuna ajwada min shiraki sahibi, shi ɗan adam yakan so ya zama takalminsa ya fi takalmin ɗan uwansa ko abokinsa kyau. Yace fa yadkhulu fi qawlihi ta'ala, wannan ko yana shiga cikin faɗin Allah, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuridu ulwan fil ardi wala fasada, sayyidina da ra'ayinsa duk mutumin da yake so ya ga yafi sauran mutane kamala ta sutura ko yafi su burgewa ko yafi su shahara ko yafi su kafafa a wurin sayyidina Ali, wannan ɗaya ne daga cikin mutane masu neman ɗagawa a bayan ƙasa. Amma Ibnu Kathirin da ya ɗauko wannan magana sai sayyidina Ali daga cikin tafsirin al-Imam Ibnu Jaririn ya zo ya ambace ta a cikin littafin shi na tafsiri, sai ya ta'aliki da ƙarawa yake cewa wa hadha mahmulun ala ma idha arada bidhalika al-fakhra wa at-tatawula, a inda za a ɗauki wannan fassara shine mutumin da yake sanya sutura ko yake cin gayu ko ya sa takalmi ko ya hau wani abin hawa ko ya gina gida ko ya fito da wata kama wadda da gangan a cikin zuciyarsa, manufarsa shine alfahari, manufarsa shine a ce ya fi kowa. Idan da wannan manufar ne mutum ya yi, babu shakka yana cikin waɗanda alladhina yuriduna uluwan fil ardi wa yufsiduna. Ibn Kathirin yake cewa fa inna dhalika madmum, wannan lalle abin zargi ne, kama thabata fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda zuwa cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annahu innahu uhiya ilayya an tawadhu, nabi yace sallallahu alaihi wasallam Allah ya mun wahayi akan cewa ku kankan da kai wa junan hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, har a wayi gari wani bai wa wani alfahari, wala yabga ahadun ala ahadin, wani baya cika baki akan wani, wani bai ta'addanci akan wani. Wannan hadisi yana cikin Sahih Muslim. Ibn Kathir ne ya cigaba da cewa wa amma idza ahabba dhalika li mujarradi tajammul, amma idan ya zama mutum kawai ɗabi'arsa ne yana so ya ga ya sa sutura mai kyau, yana so ya ga yayi sukula, ya sa turare, ya karya hular shi, ya fito fes, wannan kawai ɗabi'arsa ne. Kamar yadda wani shi kuma ɗabi'arsa bai damu da sutura jikin shi ba, shi ko ba yana so nuna ya fi kowa taƙawa ko ya fi kowa tsoron Allah ko dan ka a gane bai da kuɗi bane wani kawai shi kazami ne wani matan shi ba ta tare shi Allah annabi cewa ga kayan da ya saka zai sulale ya ruga da gudu tana tan shi yana guduwa akwai yunus mu da muke karanta mata suna yawan mana tambaye aka ga cewa wallahi mijin ta kazami ne ta mai wanki ta mai sukola ya ki canza wanda waya ya ki sa kaya wani har ran sallah za a yi ta wannan rigima da shi ce ki hakuri haka Allah yi shi mun gane to akwai kuma wannan shi kuma kamar da wani shi kazami ne wani kuma mai son tsafta za ko a cikin yara akwai wannan bambanci to idan ya zama mujarradin dabi'a ce kai mutum ne mai son tsafta da son gayu baka nufatar kowa da ainihin wato girman kai malam yace fa hadha la ba'sa bi wannan babu laifi akan haka idan dabi'a kace ko kuma yanayin sana'arka ko yanayin rayuwar da kake ta tada maka haka to babu komai a ciki yace ajibun katirin faqad sabata anna rajulan kala ya rasulullah ya tabbata a cikin hadisi tabbatacce wani mutum yace ya manzon Allah inni uhibbu an yakuna rida'i hasanan wa na'ali hasanatin ina so ni ko da yaushe zama rigar da zan saka kuma yafin da zan yafa mai kyau ne ina son daga takalmi na mai kyau afaminal kibari hadha yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu wannan ma girman kai ne fa qala la nabi yace ba girman kai bane inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah yana daga cikin sofin Allah Allah mai kyau ne kuma yana son ya ga kyau a jikin bayinsa saboda wanda dabi'ar sa ne rayuwarsa ce ko irin sana'ar da yake yi ta sa dole sai yayi gayu kaga yanzu mutumin da ke aiki a banki ba za su baka shiga musu wurin aiki dukun-dukun ba akwai irin makarantu na private na 'yan gayu waɗanda dole akwai dress code dole ka fito corporate ko kuma kai marketing agent ne na wani company ana so din da kaje ka zama presentable kai looking smart kaga sana'ar ka ta tarasa maka ko kuma wani dama shi kawai dan gayu ne amma a cikin zuciyar shi babu nufin girman kai wannan ba da shi yake ba amma wanda yake nufatar girman kai ko da bai cin gayu to yana nan a matsayin shi na mai girman kai kuma asalin girman kai dama shi ne raina mutane da kin gaskiya ibn gafi yake cewa to wannan babu laifi a kai insha Allah saboda abin da yake nufi da fasad da abin nan kenan da al-ulufil ard al-imamu shaukani a cikin tafsirin sa yake cewa huwa tajabbur shine wato al-fasad al-ulu wal-fasad shine wato mutum ya zama jabbiri wanda yake ya raina kowa ka zama mutum wanda ba wanda ya sai gaya maka baka san mutuncin na gaba da kai ba baka san ka mutunta wanda Allah ya girmama ba kana iya kaiwa kowa rashin mutunci ko fitsara ko raini ko ka saba wa kowa wani ma ka ga yana alfahari da cewa shi bai san mutuncin kowa ba duk wanda ya mishi karan kayan kara sai ya mishi na laici Allah ka tsare mu daga girman kai saboda haka al'ulu shine girman kai kin gaskiya da kuma raina mutane at-tajabbur 'ala al-haqq wa 'ala al-khalq kai mai girman kai girman kai wa gaskiya sannan kai girman kai wa mutane da kuma dagawa a wajen mu'amalarka da mutane shi kuma al-fasad shine duk abin da yake ba gyara ba duk abin da yake barna duk wani aiki abin zargi kullu fi'lin madmumun fi shari'a aw fil urf al hasan duk wani aiki wanda shari'a musulunci take mishi kallon mummunan aiki ko kuma kyakkyawa al'ada dabi'ar mutane ka'idar zamantakewar su tana kallon wannan abin a matsayin abin Allah wa dare to wannan sunan shi fasadi kuma duk mai yin shi to ba a tanada aljanna dan shi ba Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin karshen al'amari na masu takawa ne at-taqwa ita ce mutum ya sanya tsakanin shi da tsakanin ababan da Allah ya haramta an yaj'ala bainahu wa bainama harrama Allah hajizan wa hajiban ka sanya wani shamaki da wata katanga tsakaninka da ababan da Allah ya haramta kamar da aka tambaye wani malami cikin magabata cewa me yake nufi da taqwa yace shine kamar yadda mutum zai tsallaka wata gada wadda take dauke da kayoyi ko kwalabe fasassu kaga dole duk inda zai sa kafa shi sai ya duba sannan ya saka ba zai ƙara daga kafa shi daga wajen ba sai ya ƙara duba in ya daga ina zai saka saboda ya tsira daga taka waɗannan abubuwa da za su iji masa rauni haka sayyidina ali radiyallahu anhu da yake magana akan menene taqwa yace huwa khawful jalil wal amalu bit tanzil والاستعداد ليوم الرحيل يتي هو الخوف هو خوف الجليل شيني كاي تسوران الله مدوكاكي والعمل بالتنزيل كدنغا ايكي ده القران والاستعداد ليوم الرحيل كزما كلن كانا شري دان رانن برن دنيا wannan shine khulasar abin da ake nufi da takawa wato wani guziri na kyakkyawar aqida da kyakkyawar dabi'a da kula da addini wanda zai sa ka tsira a duniya kuma ka tsira a lahira wanda zai gyara alakarka da Allah madaukakin sarki da kuma alakarka da bayin Allah ma'abocin takawa har kullun shine mutumin da zai samu tsira a duniya yayin rayuwa mai dadi da kuma tsira a lahira kamar da Allah yake cewa walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina almursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun Allah yace hakika alƙawarin mu ya riga ya tabbata ga bayin mu waɗanda suke annabawa su ne asalin mafiya takawa a cikin bayin Allah sai Allah yace innahum lahumul mansurun su a kullun wasu abubuwa ne da mu muke taimakon su inji Allah kullun Allah yana cikin taimakon su wa inna jundana lahumul ghalibun Allah yace kuma sojojin mu wato masu biyayya ga Allah kullun su suke cin nasara saboda mai takawa shike cin nasara akan komai koda bayan dadewa ne haka annabi Musa da Allah yake ba mu labarin yace wa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal aqibata innal abda lillah yurithuha man yasha'u yurisa mai shawo mini bari wal aqibatu littaqwa lil muttaqina ne wal aqibatu lil muttaqin ta cikin arabo wal aqibatu lil muttaqin na Allah annabi Musa yake cewa Allah yana babu labarin annabi Musa yake cewa Allah ya ce mushi kace wa mutananka ista'inu billahi ku nemi taimakon Allah akan duk abin da za ku wasbiru kuma ku yi hakuri da abin da ku samu kanku a ciki na jarabawar rayuwa wa innal arda lillahi yurithuha man yasha lalle ita kasan nan ta Allah ce Allah yana gadar da ita ga wanda Allah ya so ya gadar mai ita min ibadihi cikin bayinta cikin bayinsa wal aqibatu lil muttaqina wal aqibatu lil muttaqina kuma karshen al'amari nasara tana ga masu tsoron Allah ne inda yake lil taqwa shine wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha Allah yace la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa Allah yace ka umurci iyalanka da sallah kuma ka dage ka yi hakuri wajen umurta su da wajen dagewa ka kai ma kan ibadar sallah din Allah yace la nas'aluka rizqa ba ma tambaye ka wani abu ba mu ce ka biya wani kudi dan mun baka imani ko ka biya wani haraji na kasancewa ka musulmi ba wal aqibatu lit taqwa karshen al'amari nasara tana ga tsoron Allah wadannan kadan ne daga cikin ayoyi wadanda suke bayyana matsayin takawa suna nan da yawa birjik bil mi'at wanda suke magana akan sufofi da nagarta da alfanu da fa'ida da kuma sakamakon takawa Allah ka sa mu cikin masu takawa wannan aya tana da fa'idoji da yawa da malamai suka ambata game da ita abu na farko da zamu ambata na fa'idar ta shine al-imamu at-tabarani a cikin littafinsa al-mu'jamul kabir ya rawaito wani asari daga Aliyu dan Husaini wanda yake ce mazainul abidin ɗaya daga cikin ahlul baiti Allah ya kara musu yadda gaba daya wannan bawan Allah wata rana ya wuce annahu marra wa huwa rakibun yazo zai wuce akan wani abun hawansa ala masakin sai ga wasu talakawa suna zaune ya akuluna kisran lahu suna cin wani dan ragowa abinci aka ce kisir a wajen larabawa shine kamar leftover abinci da aka ci aka rage ko ya kwana ko guntun gurasa ko guntun biredi ko na abinci da mawadata suka ci suka ba almajirai suna cikin ci da suka ganshi zai wuce sai musu sallama fa sallama alaihim fa da'awhu li ta'ami sai suka ce mashi bismillah algarta malam a ce kai babban mutum zaka wuce akan abun hawanka ko a motarka sai ga wasu talakawa sun zo an ci abinci an rage musu ko ga wasu almajirai ko wasu waɗanda ba sa cikin irin sa'o'in cimakakka amma kuma sai suka ma tayin abinci har zai wuce sai tuna wannan aya sai karanta fadan Allah tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin sai ga idan ya wuce to zai zama daga cikin masu ne masu san girman kai sai ya kasa wuce zaka sai dakata ya sauka da ka abu hawan nan yazo fasharakahum ta'amam ya zauna ya ci tare da su wannan abinci wanda ba irin abinci irin nashi na sharifi ba da ya gama sai ya ce to na ci abincin ku kuma yau dole ku ci abincin gidana zaka ku tashi mu tafi daga nan kuma sai ya gayyace su gidan shi yaje suka ci abinci tare sannan ya musu kyaututtukan su turu da kudade sannan ya sallame su yace na ci abincin ku kuma yau dole ku ci abinci na ka ji yadda bayin Allah suke da saukin kai sai ka kwatanta mu ya muke mu'amalantar junanmu akwai wanda irin wannan tayi na aka mashi to sunan shi re ne sai ga ai an ci mutuncin shi ne dan me ka mashi za a mai tayin irin wannan abincin to balantana kuma akai ga cewa har yazo ya ci abinci tare da talakawa ko kuma ya gayyaci talakawa gidansa su ci abincin shi Allah ka tsare mu daga jabbirinci a wannan aya menene alakar ta da kissa Karuna da ta wuce alakar ta shine shi Karuna mun ji cewa an mishi sakamako saboda girman kanshi saboda jabbirancin shi aka yi mai sakamako na girgizar kasa saboda ya rudu da abin da ya gani na arziki ya rudu daga abin da ya gani na cewa mutane da dama suna fatan su samu irin matsayin shi ya litalla mithla ma utiya Karun ya rudu da cewa arzikin shi ya bunƙasa yana ganin kamar ba wanda ya isa shine Allah yake ma sauran al'umma tankiya cewa su gujewa wannan abin da Karuna yi kuma su sani koda a nan duniya sun sha ba a yi musu irin na Karuna ba to a lahira ba su sha ba shine sai ake magana tilka darul akhir ta yi kai irin abin da Karuna yayi ka kwana lafiya a duniya ka wanye lafiya kai ta girman kanka da dagawarka kuma Allah ya kyale ka Allah yana ya kyale ka a duniya ka ci gaba da yin wannan girman kan irin na Karuna dan wata hikima ta Allah amma fa a lahira ba za ka kai labari ba shi yasa sai Allah ya matsaya cike magana da cewa tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna ulul fil ardh kamar ana cewa koda ka ga ka tsira a duniya to ka sani a lahira gidan lahira ba a sanya shi dan masu yin irin aikin nan na Karuna ba a wannan irin khatima da aka yi ma wannan kissa tana nuni zuwa ga abin da zai faru a kiyama a cewa kyakkyawan aiki da kai a duniya idan ka mutu a kansa to zaka samu kyakkyawan sakamako a lahira mummunan aiki da kai a duniya ka mutu a kansa zaka samu sakamako mummuna a lahira idan shi haka zamu ji ma a aya ta gaba za ta zo ta bayyana wannan ko shine fadin Allah man ja'a bil hasanati falahu khairun minha man ja'a bi sayyi'ati falladhina amilu sayyi'ati la ma kanu ya'malu zamu zo mu ji a karar ayar ta gaba za ta fadi wannan shine kuma aya ha ila tana nuna mana ka'idar al a'malu bil khawatim cewa bayi ana musu hukunci ne da abin da suka kare akai kamar hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ɗayan ku zai dinga aiki irin na ɗan aljanna ya bayyana a wajen mutane kamar ɗan aljanna har sai ya zama tsakanin shi da aljanna bai wuce zira'i ba sai Allah ya tabbatar da kaddarar da ya tsara a kansa sai ya aiki irin na ɗan wuta sai ya mutu akan aikin ya wuta Allah ka tsare mu daga mummunan ƙarshe haka nan kuma wani na iya aiki irin na ɗan wuta sai ya zama tsakanin shi da tsakaninta kamar tsakanin kamar shauƙi guda sai al'amarin Allah ya tabbata akan shi sai ya aiki irin na aljanna sai ya cika Allah ka sa mai cikawa mai kyau saboda ka al'amalu bil khawatim da aka kullum mu dinga roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kyakkyawan ƙarshe a kamar da muka fara ambata fadin Allah da yace tilkal janna tilkal darul akhira ko tilkal darul akhira bi ma'ana tilkal janna a wannan mun ce ishara ne zuwa ga azamatu sha'anil janna zuwa ga girman al'amarin aljanna saboda aljanna shine gidan ni'ima gidan da ba mutuwa ba bakin ciki babu damuwa babu gajiya babu nunkufarci babu hasada babu makirci babu duk wata jarabawa da ka sani a duniyan nan to babu ita aljanna wani gida ne na musamman wanda Allah ya tanada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa lokacin da Allah madaukake sarki gama halitta aljanna sai ya ce wa mala'iku ku je ku duba ku ga yadda aljanna take, ku zo ku ga ya mani feedback me ra'ayinku game da wannan gida da tana da. Suka je suka duba suka dawo suka ce ai wannan gidan ya Allah babu wanda zai ji labarin wannan gidan da ka tana da sai ya san yadda zai yi kokari ya ga cewa ya cimma wannan gidan. Sai Allah ya sa aka je aka kewaye aljanna da ababe wanda suke ababan wahala da kyama, yace ku je ku sake duba ku. Suka je suka duba suka gani sai suka dawo jikinsa a sanyaye suka ce to ai ya Allah wannan abubuwan da aka kewaye aljanna da su babu wanda zai tsallaka sai wanda ka lullube shi da rahamarsa. Allah ya ce dama dan rahama ta nata da wajen. A cikin hadisin Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, Nabi sallallahu alaihi wasallam yake fada cewa Allah madaukakin sarki ya fadi a cikin hadisul qudsi yake cewa a'adattu li ibadiy as-salihina ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allah yace na tanadar mu bayina na gargari wanda suka yi nagarta a duniya, na tanadar musu ma la aynun ra'at abinda ido bai taba gani ba, wa la udhunun sami'at abinda kunne bai taba jin labarin sa ba, wa la khatara ala qalbi bashar kuma babu wata zuciya ta dan adam za ta iya tunanin dadin aljanna. Ma'ana koda ka ji an ambaci irin abin da akwai shi a duniya na lagwada akwai shi aljanna, to ba iri daya bane, sunaye ne kawai iri daya. Abu Hurairah sai yake cewa faqra'u in shi'tum, in kun ga dama ku karanta fadin Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. In kun ga dama ku karanta fadin Allah cewa da Allah yake babu wani rai da ya san abin da Allah ya taskace ya koye ma ƴan aljanna. Jaza'an bima kanu ya'maluna, sakamakon aikin da suke aikata Allah ka samu na cikin su. Jama'a, Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani mai girma da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sun yi ambato mai yawa game da aljanna, shi yasa nan ta cancanta a ce mata tilkad daru, da a girmama sha'aninta saboda ambatan nata ba dan kadan bane. Idan kai jaula a cikin alqur'ani da cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu, zaka ci karo da bayanai mabambanta waɗanda suke bayyana irin girman ni'imar aljanna da fadinta da abin da ke cikinta da tanadin da Allah ya yi wa bayinsa na gari. Daga ciki babu laifi mu ambaci wasu abubuwa waɗanda za su ainihin ƙara mana himma wajen ganin mun tashi kai tsaye ba ji ba gari ba dare ba rana dan neman aljanna. Dan alal misali za mu ji cewa Allah yana faɗin da yake faɗin nau'in mutane guda uku da Allah yake cewa ulaikal muqarrabun sune asabiqun ulaikal muqarrabun. Allah yace fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Allah yake cewa a daidai wannan wajen su al-muqarrabun asabiquna asabiqun masu gaggawa wajen aikin alkhairi, ulaikal muqarrabun su ne waɗanda suke na kusa da Allah, fi jannatin na'im a cikin aljannatai na ni'ima, fullatun minal awwalin waɗannan irin mutane akwai su da tarin yawa a cikin al'ummar farko, wa qalilun minal akhir amma a cikin al'ummomin baya ƴan kaɗan ne za su kai labari a wannan matsayi, ƴan kaɗan ne za su kai labari a wannan matsayi. Allah ya ce ala surrin mawduna suna kishingide akan karagu mawduna waɗanda aka saƙa su da zinariya, shimfiɗar da aka yi makaragar shimfiɗa ce da saƙata wato material da aka saka a kansu na zinariya ne. Ala surrin mawduna muttaki'ina alaiha mutaqabilin sun kishingide suna kallon junansu, suna zaune suna kallon junansu suna tattaunawa suna fira. Allah ya ce ya kufa alaihim wildanul mukhalladu wasu yara waɗanda ba sa girma su ne suke yawo a cikinsu. A san a ɗabi'ar ɗan adam yana son yaro ƙarami fiye da yaro babba, yaro irin ɗan shekara 4 5 6 7 ko sama da kusa da haka sun fi burge iyaye da kakanninsu, sun fi daɗin sha'ani, sun fi saboda suna da gaskiya suna da zuciya ɗaya suna da shigare ba kamar ƴaƴa manya wanda kowa shi ma ta kanshi yake, wani ma bai damu da baban shi ta kanshi yake. to sai Allah ya ce waɗannan irin ƴan yara su ne suke kekkewayawa bi akwabin wa abarika wa ka'asin min ma'i, suna kewayawa da kofuna da abin nan jog da ake zuba abin sha da kuma giya min ma'inin giya wata ke tatacciya wanda la yusadda yusadda'una anha wala yanzifuna, wannan giya wadda ba ta sa ciwon kai ba irin giyar duniya bace da mutum zai sha ya haukace ko ya ta surutu, wala yunzifuna kuma ba ta wala yunzafuna ne go kuma ba ta karewa, nazar shine ba ta zubewa ko ta kare ko a neme ta a rasa. Allah ya sake cewa wa fakihatin go mimma ya takhayyaru, da kuma ƴaƴan itace wanda suke zaban abin da suka ga dama a ciki, wala hani tayrin mimma yashtahun, da naman tsuntsaye irin wanda ransu ke so, dan naman tsuntsu ya fi naman busashi lafiya da daɗi da taushi a baka, sai aka ba su irin wannan naman iyasararsu. Allah ya ce wa hurul ayn, da kuma mata tsarkaka lafiyayyu ka amsalin lu'lu'il maknun, kamar lu'lu'u wanda yake an taskace shi. Shine da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai mata da za a baiwa ƴan aljanna wadda wata a jikinta complete sitratta, nabi ya ce abin nan ne 60 hullatan, aka ce hulla kamar ana nufin wato complete set na kayanta, abin take makalawa jikinta sai ta makala abubuwa guda 60 a jikinta kala kala, da riga da siket da waye da waye, sai ta makala abu guda 60. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma duk da haka saboda hasken jikinta ana ganin bargonta ta jikin jikin, to sune ka amsalin lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'mal, to mu kiyaye wannan ka'ida jaza'an bima kanu ya'mal, kamar yadda can yake cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'mal, sai an yayi duk wannan lawara da kaji sai an yayi, ba a samun ta haka da dabaccin rana da rashin aiki. Allah ya sake cewa har ila yau la yasma'una fiha laghwan go illa qilan salaman salama, la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima, ba sa jin wani laghu shine shirme ko rashin daraja ko kuma ta'thiman abinda zai zama kamar laifi illa qilan salaman salama, sai dai kawai suna cewa aminci aminci aminci, malaikuna musu albashir da aminci. Waɗannan su ne as-sabiquna as-sabiqu, wanda Allah ya ce kaɗan ne a cikin mu mutanen baya. To kuma akwai kuma wani rukunin aljanna ila yau su ne wanda suke ƙasa da waɗannan, su ne wa ashabul yamini ma ashabul yamin, don Allah ya so ko baka shiga cikin waɗancan ba, cikin as-sabiqu ya kamata ka shiga cikin nan, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mabdud, ko suna cikin wata inuwa ta bishiyar abin nan magariya wadda aka cire mata kaya, an cire mata kaya shine mabdud, wato kamar yadda ka san ana a culturein bishiyoyi a duniya a canza musu ɗabi'a, ko wasu dabbobi wanda suke macuta a canza musu daina cuta daina harbin mutane, to haka wannan aljanna an riga an cire mata wa talhin mandud, da kuma talh sune bishiyoyin aiba wanda suke kosassu wanda suke gyararru kamar irin na gidan gona din nan, saboda su dinga bada fruits masu kyau, wa dhillin mandud da inuwa wacce take iya ganinka, kamar da yake cikin hadisin Bukhari da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a aljanna akwai wasu bishiyoyi wanda suke wanda take da inuwa shekara 1000 mutum zai yana tafiya bai kai ƙarshen inuwar ta ba, saboda haka wannan na cikin inuwar bai ma san wannan cikin wani bangare na inuwar ba, to shine wa dhillin mamdud wa ma'in maskub, da ruwan sha abin zubawa a cikin kofuna, wa fakihatin kathira, kaga so dan cewa fakihatin min ma ya takhayyaru sun bi waɗannan matsayi, su bi waɗannan fakihatin kathira da ƴaƴan itace masu yawa, amma su babu zaɓi kenan ko, amma Allah ya ce la maqtu'atin wala mamnu'a, ba za a yanke musu ita ba kuma ba za a hana su amfana da ita ba, wa furishin marfu'a da wuraren kwanciya waɗanda aka riga aka ɗaga su aka gyara su tare da iyalansu inna an sha'ana hunna insha'a, anan malamai sun yi sabani shin irin wadancan ne wa hurul ain ko ko matan su na duniya ne da dama daga cikin malaman tafsiri cikin tabi'ai suna ganin mata ne na duniya matan da suka rayu da mazajen su a duniya suka mutu suka tafi aljanna sune za a canza halittar su inna ansha'ana hunna insha'a haka malamai suka fassara cikin malaman tafsiri cewa koda mace ta tsufa ta yi shekaru ta mutu a matsayin dattijuwa in ta je aljanna za a maida halittar ta kamar ɗan shekara 18 kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata wata mata da tace zan shiga aljanna yace ba za ki shiga tana kuka yake cewa ina nufin ba za ki shiga da wannan siffar ba shine inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abka muka sanya suka zama wato budurwai urban masu tsananin kaunar mazajen su atraban kuma sa'o'in junan su wannan duka sifofin aljanna ne da abin da yake cikin ta Allah ka sa mu dace eh da ku saura ya asabil yamin go ya asabil sulatun min al-awwali wa sulatun min al-akhir wannan ya fi saukin mu'amala go wannan duka ni'ima ce ta ashabul yamin wato mazowa dama wanda akwai su da yawa a cikin mutanen farko akwai su da yawa kuma a cikin mutanen ƙarshe Allah ka sa mu shiga cikin su to in ka koma wani waje kuma kaman cikin suratu Zukhruf misali da Allah yake ambatan ƴan aljanna da cewarsa udkhul jannata antum wa azwajukum tuhbaru sai Allah yake yufafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa hum fiha wa antum fiha khalidun aka canza da mirin wa tilka al-jannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malu lakum fiha fakihatun kathiratun mimma minha ta'kulun Allah yace za a ce wa aljanna udkhulul janna ku shiga aljanna antum wa azwajukum ku da iyalanku tuhbarun kuna masu annashuwa kuna cikin jin dadi Allah yace yutafu alaihim bisihafin za a dinga kikkewaya musu da wasu farantai min zahabin wanda faranti ne na zinariya wa akwabin da kofuna a kansu wa fiha ma tashtahihi al-anfus kuma a cikin aljanna akwai duk abin da rai ke so wa an wa taladdu al-ayn da duk abin da ke sa ido ya ji dadi sannan wa antum fiha khalidun kuma babu fita babu mutuwa babu tsufa za a zo da mutuwa a yanka ta a gaban kowa hankalin shi ya kwanta sai Allah ya ce wa tilkal jannatu kamar da yake cewa can tilkal darul akhir haka nan ma ya ce wa tilkal jannatu allati urithtumuha wannan ita ce aljannar da Allah ya gadan muku bima kuntum ta'malu saboda aikin da kun ji nan ba kaida bima kuntum ta'malu saboda aikin da aka yi lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulu a ciki akwai ƴaƴan itace masu yawa su ne abincin ku mu kula da wannan kaida ta jaza'an bima kuntum ta'malu na dinnan saboda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito hadisi daga sabi Abu Huraira Allah ya kara masa da wanda Sheikhul Albani ya inganta wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wannan hadisi Annabi yake cewa man khafa adlaja wanda da yaji tsoron wata matsala akan hanya ka baro wani gari zaka dawo garin ku kana kan hanya idan ka ji tsoron cewa in dare yayi akwai matsala akwai ɗan fashi akwai kidnappers akwai karewan mai wata kila babu gidan man da zaka sha me zaka yi adlaja nabi ce zai sauri ya tafi dare ya kai gida ba za ka yi daka kwana a daji haka nabi ya ce man khafa adlaja wa man adlaja balagadda duk wanda ya sauri ya tafi kan lokaci to zai isa gida lafiya ne sai Allah ya ce ala nabi ya ce ala inna silatallahi ghaliya lalle kayan siyarwan Allah yana da tsada ala inna silatallahi aljanna kayan siyarwan Allah shine aljanna wato annabi ya kwatance ne da yadda kake kokari a duniya wajen kaga ka kai ga abin da kake nema to haka yake kamata ka tashi kai kokari dan lahira ka samu abin da ya kamata ka samu kuma wannan abin da ake samu a duniya anan za a bar shi ko ka kare ka bar shi ko ya kare ya baka meye abin da zai amfane ka shine abin da ka ruruta ka kukuta ka kai shi gaba saboda haka Allah madaukake sarki yake cewa ya aljanna udkhuluha bisalamin aminin
ku shiga aljanna cikin salama da aminci. Wannan kuncin da wahala da tsoro da ake ji ba za a ji shi aljanna ba sam. Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin. Sannan duk wani abu da ke tsakanin mutane na kiyayya da gaba da fitina da hasada da ƙeta da ƙyashi da rashin kyakkyawan fata duk wata mugunta da kasan dan adam yana tunani tsakanin shi da dan uwansa to za a cire ta daga cikin zukatan mutane a kofa aljanna wa naza'ana ma fi sururin min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabil za a waye gari a zama ƴan uwa babu rigima babu fitina babu hasada babu gaba babu kowa dama yana da abin da yake bukata da aka bi jin haushin kowa sayyidina muawiya yana karanta wannan aya sai ya ce ina fata wannan aya ce aiki akan mu da ƴan uwan mu sa ali saboda irin rigima ta shiga tsakanin su ta siyasa Allah ya gafarta musu gabaki daya sannan babu mutuwa aljanna kamar yadda muka ambata dan Allah yana cewa innal muttaqina fi maqamin amin ko akhirina ma'a fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadhalika wa zawwajnahum bihurin 'ayn yad'una fiha bi kulli fakihatin amin la yadhuquna fiha al-mauta na la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatul ula wa waqahum 'adhab al-jahim cikin duha Allah yace babu dandanan mutuwa gabaki daya illa al-mautatul ula iya mutuwa wanda kai anan duniya ce waqahum azabal jahim kuma Allah ya tsare su daga azabar jahannam Allah ka tsare mu sannan mafi girman ni'imar da Allah zai wa ƴan aljanna shine ganin shi da rasi wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira malamai suka ce kamar da hadisi nuna cewa idan aka ga Allah duk wannan ni'imar ma duk sai a manta da ta ga ashe ba ni'ima bace sannan Allah ya ba mu'mine dama za su dinga gamuwa da shi duk mako za su je su zauna a kan mimbarori na haske su gana da Allah idan suka dawo gidajensu sai iyalansu su gansu sun ma fi da kyau sai su ce ai ku da kuka fita kamanninku ba su kai haka kyau ba su ce Allah ne ya ƙara mana ni'ima a kan ni'imar da muke ciki yana daga cikin wani abin ban sha'awa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata game da al'amarin aljanna shine wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma da yake cikin sahih bukhari amma bukhari ya kawo shi game da muhimmancin noma wani dan aljanna nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani dan aljanna zai je gurin Allah yace shi yana neman izini a bashi dama yana so ya noma aljanna sai Allah ya ce mishi amma kai dan adam tsakaninka da Allah duk ni'imar nan ba ta shiga ba sai kai noma ce ni ina sha'awar ne kawai ne noman nan abban ne kawai ne zai sai Allah ya ce to shikenan ka je kai yana zuwa da yayi shuka aka ce kafin ya kifta ido shuka za ta girma ta yi yabanya har ta kai lokacin girbi sai Allah ya ce mishi to kai dan adam ga bukatar ka nan ha Allah ya ce mishi kai dai babu abin da zai kosar da kai innahu la yasauka shay'un ko la yushbi'uka shay'un to da annabi yake faɗa wannan hadisin a zauna a wajen akwai mutumin ƙauye shine sai wani ta'aliki shi ta'aliki yake ba mutane mamaki sosai yace din da akai wannan mutumin wani mutum ne cikin Qurayshawa ko cikin Ansarawa wato mutanen birnin Madina ne wanda birni ne da aka san shi na sana'ar noma yace da mutanen kauye ba mu da irin wannan zalama wata irin zalama ce wannan har a lahira sai kai tunanin noma Allah ya kyauta to ina ganin bari mu cike da magana da aka yi akan matsalar marayu tunda an ambaci aljanna kuma kula da maraya yana cikin hanyar samun aljanna kamar yadda muka sani ƴan uwa masu albarka wannan masallaci namu mai albarka yana da kwamitin marayu wanda wannan kwamiti yana kula da marayu waɗanda ƴaƴanmu ne ƴaƴan uwanmu ne da suka rigaye mu kuma a koda yaushe musamman a irin wannan lokaci a farkon shekarar karatu akan yi kokari a ga cewa an yi asusu wanda za a yi gudunmawa wajen samun musu da kuɗaɗen da biya musu school fees a siya musu sauran kayan da suke hayakin da suke bukata irin littattafai da uniform da makamantansu kamar yadda muka sani yanzu muna fuskantar farkon shekarar karatu a nan kurkusa alhamdulillah akwai bayin Allah waɗanda sun riga sun ɗauka wa kansu suna kula da wasu cikin marayin muna roƙon Allah da yake saka musu da alkhairi Allah kuma ya yaukaka musu dukiyarsu Allah kuma ya rike musu suma bayansu babu shakka shari'ar musulunci ta hore mu game da kula da marayu Allah da yake yana cewa ويسألونك عن اليتامى قل إصلاحهم لهم خير سنا تنبيك غمد مرايو الله يتي إصلاح لهم يمس أبن دا يداتي دا أبن دا رأي أجار رأيو وشيني الخير شيني أبن دا يداتي أي الله يتي وإن يخالطوكم وإن تخالطوهم كغو فإخوانكم في الدين إن دا مالاكو شاكو إيني أدسو واتو كبيرا دسو أجد جنكو أولاً سنوينكو أكاسوانونكو وينقوانكو نياء الدين والله يعلم المفسد من المصلح الله يسمو يكي برنا الله يسمو يكي جارا وان دي جارا الله يسمي وان دي برنا الله يسمي ولو شاء الله لعنتكم زوك أشان آية أو نزي الله يكي توابت لليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم لذي آيو دراما دسكو بي إرائي رمضان وانا تفباد صروشين يفدن الله ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم waɗanda su ma suke da ƴaƴa su ji tsoron in sun mutu shin ba sa tuna me zai bi baya game da ƴaƴansu kana so ƴaƴanka ka mutu su samu mutunci to ka mutunta ƴaƴan waɗanda suka riga ka mutuwa ka taimakawa ƴaƴan wanda suka riga ka mutuwa sai Allah ya tsare maka naka ƴaƴan shi sa a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ana wa kafirul yatimi ka hataini ko kafili da timi lahu aw li ghairihi wanda ke kula da maraya nashi wato dan dan uwansa ko wanda ma ba dan dan uwansa ba annabi ya ce da ni da shi zamu shiga aljanna mu zauna wuri guda zaka samu kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallama idan kana kokarin kula da maraya a cikin hadisi na Imam Tabarani wanda hadisi ne sahihi daga Abu Dardai annabi sallallahu alaihi wasallama wani yayin yake ce mushi zuciyata ta bushe ba ni da tausayi ba ni da imani Allah ina neman ka roƙa mana Allah ya sa zuciyata ta yi laushi sai annabi ya ce bana gaya maka abinda idan kai zuciyarka za ta lausasa ka samu imani da tausayi ba yace irhamil yatima ka dinga jin tausayin maraya wamsah ra'asa ka dinga shafa kansa wa at'imhu ta'amak ka dinga ci da shi irin abincinka annabi yace yalin kalbuk in kana haka zuciyarka za ta yi laushi wa tudrik hajatak kuma Allah zai dinga biyan bukatunka a nan duniya da kan kana so Allah ya maka wannan sai kai kokari ka dinga taimakon marayu saboda haka wannan asusu abu daya yake a wancan mako ba mu samu maka ambata ba amma dan uwa malam Shaibu Salihu Allah ya saka mai da alkhairi ya ambata a cikin karatunsa kuma mu ma gashi muna ambato kuma za a zagaya insha Allah a nemi taimako kuma ana fatan a samu wannan su an bude shi kenan har sai an samu abin da ake fata ya wadatu waɗannan bayin Allah wanda suke marayu kuma yana da kyau mu sani cewa ko baka taimake su ba za su farala za su mutu saboda ba su da iyayewa akwai marayu da dama da suka sha wahalar rayuwa aka ki taimaka musu daga baya suka zama mutane sai a zo kuma ana nadama har hatta a cikin tarihin malaman musulunci akwai manya-manya malaman musulunci waɗanda marayu ne irin al-Imam Shafi'i irin al-Imam Ahmad ibn Hanbal waɗannan suna cikin shahararrun marayu waɗanda ba su ma bude ido su ga iyayensu iyayensu sun mutu ba su ma san su ba hasali shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maraya a ga shi maraici ba abin kyama bane ba abin aibi bane wata kaddara ce daga Allah kuma Allah yayi haka ne dan wani ma ya samu damar da zai aikin alkhairi idan da babu marayin ta yana zaka aikin alkhairi kisa a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi ya ilayu da Abu Dawud Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qarribu ilayya du'afaakum ku kusanto mini da masu rauninku in gansu a kusa fa inna ma tunsaruna Allah yana taimaka muku ne wa turzaquna bi du'afaikum Allah yana taimaka muku ne ba ku arziki idan kuna taimakon masu rauni a cikin ku dan haka ƴan uwa al'umma annabi mu taimaka fi sabilillahi Allah zai ga abin da muka yi Allah kuma zai karba insha Allah to lokaci ya kure zamu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi fadin Allah man ja'a bil hasanati falahu khairu minha Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين